نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya raya mu ya sake bamu damar zama don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a darren wannan wata mai albarka na ramadan yau muna 15 ga watan ramadan hijira 1446 15 ko na'am wanda daidai da 15 ga watan march miladiya 2025 muna roƙon Allah Ubangiji ya samu a cikin waɗanda zai yanta a wannan wata mai farma haka da muna roƙon sa ya karɓi ayyukanmu da alheri da sallolinmu da sadakokinmu da dukkanin sauran ayyukan alheri da muke ta gabatarwa muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta wa mahaifanmu ya ji kansu ya musu rahama ya gafarta musu ya yafe musu waɗanda ba su da lafiya cikinsu muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya akwai ladanin masallacin nan da ba shi da lafiya malam Kubale muna roƙon Allah Ubangiji ya ba shi lafiya Allah ya tada kafaɗinsa Ubangiji Allah ya sa wannan rashin lafiya da yake ta zama kankara na kurakuransa sannan kamar yadda aka saba kuma kowace shekara muna zuwa gidan gyaran hali ba wannan shekara ma insha Allah za mu je ne kamar yadda aka sani a dama aka sanar tun da wuri ya so sai a buɗe kofa ta karɓar abinda za a yi amfani da shi wajen zuwa kai musu ziyara alhamdulillah a wannan shekarar kusan ba su da matsala abinci gaskiyar magana a wannan shekarar ba su da matsala abinci don ciyarwa ma da ake yi shugaban karamar hukuma ina tsammanin santa guda ya kai nan gurin kaga Allah ya saka mu shi da alheri sannan kuma akwai MSF da kuma women in da'awa da waye waɗanda suna ta ƙoƙari wajen zuwa da kuma kai musu abinci Allah ya sassaka musu da alheri da haka watakila babban abin da za su bukata bai fice ka tufafi na sawa ba da maybe a kai musu gidajen sauro sabbi watakila da kuma sabulan wanka da na wanki sannan kuma suna son kuli-kuli matukar gaske sannan da sauran abubuwa dai waɗanda ake da bukata don haka kofa abu da take daga yanzu insha Allahu duk lokacin da muka tattara waɗannan abubuwan muka tabbatar da cewa sun taru don Allah yadda za mu sanar da ranar da za mu sai mu je mu kai musu sannan mu yi musu nasiha Allah ya ba mu ikon taimakawa muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kaushe har yanzu dai akwai waɗanda suke buƙatar addu'a akwai waɗanda sun faɗa da wanda ma ba su faɗa ba amma dai suna da buƙatun muna roƙon Allah Ubangiji ya biya wa kowa buƙatarsa Allah ta'ala ya biyawa kowa bukatarsa iyaye da suke ta roƙon ayi wa ƴaƴansu addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu bukatarsa akan ƴaƴansu sannan matayen aure da suke ta roƙon ayi musu addu'a ga mazajensu Allah ubangiji ya karba addu'a su akan mazajensu in ba su da lafiya ne Allah ba su lafiya in kuma wata bukata dai suke da ita akan su da alkhairi Allah ta'ala ya tabbatar da ita muna karatu cikin suratu Zukhruf kuma in Allah ya tarike mu bayan in Allah da zamu gama wannan sura don haka zamu tashi aya ta 84 wa huwa alladhi fi as-sama'i ilahu insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون
نعم الله تعالى يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كما الله سبحانه وتعالى wanda aka ambata mana a baya cewa subhana rabbis samawati wal ard wa rabbil arshi amma yasifun to huwa alladhi fis sama'i ilah shine wanda ya kasance abin bauta a sama wa fil ard ilah kuma shine wanda ya kasance abin bauta a kasa wato Allah ta'ala shine abin bauta kwaya daya a sama cikin wadanda suke rayuwa a sama sannan kuma shine abin bauta a kasa a can farkon suratul an'am Allah ubangiji ya tabbatar mana wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa huwa Allahu ma fis sama wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Allah shine wanda yake Allahu abun bauta fi samawati wal ard a cikin sammai da kasa sannan ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya san sirrinku sannan ya san abin da kuke bayyanawa a lokacin da muka yi tafsirin suratul an'am din mun tattauna abin da malamai suka faɗa dangane da waqafi da inda ya kamata a yi waqafi da inda bai kamata a yi waqafi a wannan ayar ba da kuma in an yi waqafin irin ma'anar da ayar za ta bayar wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard zaka ga annan ne inda waqafin yake wato Allah shine abin bauta a cikin sammai da kasa ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibu ya san sirrinku ya san abin da kuka bayyana sannan kuma ya san duk abin da kuke tsoruwartawa to amma za a iya cewa wa huwa Allahu fis samawati shine Allah abin bauta a cikin sammai wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun sannan anan kasa kuma ya san sirrinku ya san abin da ku bayyana sannan ya san duk abin da kuke tsoruwartawa sannan zaka iya cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard shine Allah abin bauta cikin sammai da kasa kamar yadda yake anan gudu wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ard ilah amma duk da cewa a sama da kasa din shine abin bauta duk da haka kuma ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya san abin da kuka boye ya kuma san abin da kuka bayyana sannan ya san dukkanin abin da kuka tsoruwarta babu wani abu da Allah ta'ala bai sani ba dangane da mu to anan Allah ta'ala ya ce huwa allazi fis sama'i ilahu shine wannan wanda ya kasance abin bauta a sama wa fil ardi ilahu kuma shine dai abin bauta a cikin kasa babu wani wanda ya dace a bauta ta masa a sama ko a kasa sai Allah malamai sun yi magana musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wannan ba yana nufin Allah ta'ala ya yi hululi bane a cikin sama ko ya yi hululi a cikin kasa a'a shine abin bauta a sama a waɗanda suke rayuwa a sama halittun da suke sama ba su da wani abin bauta in banda Allah subhanahu wataala sannan a'a shine abin bauta a ƙasa halittun da suke rayuwa a ƙasa ba su da wani abin bauta in ba Allah subhanahu wataala wa huwa al-hakimul alim kuma shi mai hikima ne sannan masani ne duk abin da kaga Allah ta'ala yayi to akwai hikima a cikin wannan abu sai dai ka kasa ganewa ko a kasa gano ma amma dai duk yadda kaga Allah subhanahu wataala yayi a wannan rayuwar to akwai hikima babu wani abu da Allah ta'ala yake yin sa babu hikima komai kaga Allah ubangiji yayi to yayi shi da hikima shi yasa ma yake kiran kansa da al-alimu masani don idan yayi wani abu zaka ga cewa kamar babu hikima cikin yin abin amma tunda shi masani ne ya san cewa akwai hikima dangane da wannan abu mun gane wannan so duk abin da ka ganshi ko halitta ce ko yanayi ne ko menene in ka ganshi Allah ta'ala ya yi shi ko ya samar da shi ko ya bari ya samu to akwai hikima da ta sa Allah ta'ala ya sa a yi wannan abu sai dai ka kasa ganewa ko a kasa gano ma amma dai dole akwai hikimar da ta sa Allah ta'ala ya yi wannan abu shi yasa da ka ganka a duniyar nan akwai hikimar da ta sa Allah ta'ala ya barka a duniyar nan da ya so da ba za ka zo duniyar ba tunda akwai kwayoyin halitta da yawa miliyoyi wadanda duk sun tafi ba samar da halittar ba sai kai ya zaba ya sa ka a cikin mahaifa ko maka fito har ka zama kamar yadda kake to lalle lalle akwai hikimar da ta sa ya haka babbar hikimar shine ya zabe ka dan ka bautata masa kawai to idan kai wannan bautar shikenan kai abin da aka halice ka da shi idan baka yi ba to idan ka koma gurin sa kuma ka masa bayani dalilin da ya hana ka kai bautar wa tabaraka allazi lahu mulku as-samawati wal ard to allazi lahu mulku as-samawati wal ard tabaraka wanda yake da mulkin sammai da ƙasa shine Allah ta'ala tabaraka lafazin tabaraka yana nufin yawan alkhair albarka asalin sa daga albirakani albirakatu shine inda ruwa yake taruwa inda ruwa yake taruwa shine albiraka daga nan ne aka samu albarka idan aka ce albarka ana nufin yawan alkhair kenan to lokacin da aka ce tabaraka ana nufin alkhairan wannan wanda ake magana a kansa shi ne Allah subhanahu wataala wanda shi ne yake mallakar sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abinda ke tsakaninsu alkhairansa sun yawaita wa indahu ilmus sa'a wato ilimin ranar da alkiyama za ta tashi yana gurinsa babu wanda yake da irin wannan ilimin sai shi wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu wato mabudai a taskoki na gaibi suna gurin Allah subhanahu wataala ba wanda ya san su sai shi mun gane to daga cikin abubuwan da ya zana cewa ba wanda ya san su sai shi akwai tashin alkiyama a baya ya gaya mana wala ta'tikum illa bakta anan kuma ya yana ƙara tunatar da mu cewa ilimin tashin alkiyama yana gurin sa shi kadai ne ya san lokacin da alkiyama za ta tashi babu wanda ya san lokacin da alkiyama za ta tashi kul innama ilmuha inda rabbi fil kitab ka gaya musu cewa ilimin alkiyama yana gurin Allah ubangiji na babu wanda la yujalliha li waqtiha illa huwa babu wanda ya isa maka bayanin ya alkiyama za ta tashi sai Allah ta'ala shi kuma bai yi wannan bayanin ba wa ilayhi turja'un kuma dai zuwa gare shi za a mayar da wato dukan mu dai haka muka zo daya bayan daya har muka taru to kuma haka za mu rika komawa daya bayan daya har gaba daya mu koma zuwa ga Allah ta'ala don haka dama dai ka san babu kai aka samar da kai to kuma kana gani ka da ka zo ka tarar da wasu a duniyar nan kuma a gabanka suka koma kuma duk wanda ya tafi ba a taba samu wanda ya tafi ya dawo ba to ana nan wata rana kai ma zaka tafi kuma ba zaka dawo ba karshen ta dai gurin wanda ya samar da kai zaka koma shine Allah subhanahu wataala na'am
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون
Na'am Allah yace wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a. Wadanda mushrikai suke kira kuma bayan Allah subhanahu wataala la yamliku na shafa'a. Ba sa mallakar ceto illa man shahida bil haqq. Sai dai wanda ya shaida da gaskiya wa hum ya'lamuna kuma suka zama suna cikin suna da ilimi. Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamu. Sai wanda suka shaida da gaskiya. Sannan kuma shaidar tasu ta zama sun yi ta a bisa ilimi. Man shahida bil haqq wa hum ya'lamu. Sai dai wanda suka shaida su da gaskiya. Suka shaida babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah Ta'ala. Kuma wannan shaidawar suka yi ta da gaskiya. Sannan wa hum ya'lamun suka zama suna da ilimi cikin shaidawar da suka yi. To wannan ayar tana nuna mana cewa ba wanda yake mallakar ceto cikin dukkanin abin da ake bautatawa. Yana daga cikin nau'ukan shirka da ake yi wa Allah Ta'ala, nau'ukan shirka da ake yi wa Allah Ubangiji suna da ɗan dama, amma dai daga cikinsu za ka samu akwai ceto, akwai maganar ceto ɗin nan. Ana yawan shirkanta Allah Ta'ala da wasu ta fuskar ceto, wato shaitani yana amfani da wannan kalmar ta ceto, yana shigowa yana farautar da yawa daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kaga wasu sun kama wani suna masa bauta ko suna masa abubuwan da Allah Ta'ala ya cancanta kadai a yi masa, amma da burin cewa wai zai cece su a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun gane? Zai cece su a gurin Allah Ta'ala. To shi lafazin ceton nan Allah Ubangiji ya gaya mana ba wanda yake mallakar ceton nan cikin dukkanin aibin da ake bautatawa. Waɗanda suke bautatawa gumaka, to Allah yana shelanta musu cewa gumaka fa ba sa buƙatar, ba sa mallakar ceto a gurin Allah Ta'ala. Waɗanda suke bautatawa rana da wata da ruwa da sauran halittu, yanzu dai Allah Ubangiji ya gaya musu cewa la yamliku allazina yad'una min dunillahi ash-shafa'a. Waɗannan da ake kira kuma bayan Allah Ta'ala ba sa mallakar ceto, ba wanda yake mallakar ceto. Wanda yake mallakar ceto shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ubangiji shi kadai ne yake mallakar ceto, kuma illa man shahida bil haqq, sai dai wanda ya shaida da gaskiya. A nan gurin wanda ya shaida da gaskiya, a nan shahida wasu sun ce wanda ya shaida ya yi shahada, wato ya bada kalmar shahada. Wace ce kalmar shahada? Kaga ita ce la ilaha illallah. To sannan kuma bil haqq ya zamana ya bada wannan shaidar da gaskiya. Wasu suna ganin shaidawa daban, sannan al haqq kuma ita ce la ilaha illallah. Wanda ya shaida da gaskiya, wato ya shaida cewa la ilaha illallah ita ce ainihin gaskiya, dama kuma haka take. La ilaha illallah babu gaskiya da takaita, dan gaskiya ce zunzurutu a cikin ta kawai. La ilaha illallah, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Ai babu gaskiya da take wannan. Muhammadur Rasulullah, Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ba Allah bane, ba dan Allah bane, ba abokin Allah bane, a'a bawan Allah ne kuma manzon Allah. Babu gaskiya da take wannan. To duk wanda ya shaida da wannan gaskiya, wa hum ya'lamun, kuma ya zamana irinsa da shi suna cikin ilimi dangane da shaidar da suka yi, to waɗannan su ne za su yi ceto. Mun fahimci wannan? Domin togaciya ce aka yi, la yamliku allazi na yad'una min dunillahi min dunihi shafa'a. Sai aka ce illa, a nan gurin illa suka ce wato istisna ne mun katsai, ma'anarsa shi ne lakin. Mun fahimta? Wato babu cikin abin da duk ake kira kuma bayan Allah Ta'ala ba wanda yake mallakar ceto, lakin man shahida bil haqq, sai dai wanda ya shaida da gaskiya. To da yawan malaman tafsiri suna raba maganar zuwa ga ainihin maganar da aka faro tun a baya. A kun san ai an tattauna akan Annabi Isa alayhi salatu wassalam, an tattauna akan Uzairu wanda Yahudawa suke bautatawa, an kuma tattauna akan mala'iku waɗanda wasu daga cikin Larabawa suke bautatawa, kuma suna da'awar cewa ma su ne za su cece su. Kaga ko nasara kalala ma suke faɗa cewa Yesu shine mai ceton su, mun fahimta? Kuma har yanzu suna bautata masa ne saboda wai zai cece su. To shine Allah ta'ala ya ce ba wanda yake mallakar ceton, babu cikin duk wanda ake kira kuma bayan Allah ta'ala, waɗanda suke bautatawa Annabi Isa, waɗanda suke bautatawa Uzairu, waɗanda suke bautar mala'iku a nan ƙasa-ƙasa, kuma da waɗanda suke bautar wani abubuwa, wasu abubuwa wanda ba Allah. Mun gane? ‘Yan Shiya suna bautatawa imamansu ai, kuma su ma suna fatan za su cece su. To Allah ya ce dai la yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a. Haka zaka ga sufayen nan suna ta rajin cewa waliyansu su ne za su cece su. Mun gane? To Allah Ubangiji ya ce dai ba wanda cikin wanda duk ake cewa zai ceton nan, ba wanda yake mallakar ceton illa man shahida bil haqq, sai dai wanda ya shaida da gaskiya. Kaga Annabi Isa ya shaida da gaskiya, sannan Uzair ya shaida da gaskiya, haka nan mala'iku ma sun shaida da gaskiya, don ba su da wani abin da suka bautatawa in ba Allah subhanahu wataala. To su waɗannan ba wai su suke mallakar ceton ba, don ba wanda yake mallakar ceto sai Allah. To sai dai shaidawar su da gaskiya za ta ba su dama su yi ceto, za a ba su dama su yi ceto. Mun fahimci wannan? Sannan duk wanda ya shaida da gaskiya, shi ma shaidawarsa da gaskiya matukar yana da ilimi cikin shaidawar da yayi, zai qualify ɗinsa in an zo ceto a cece shi. Mun fahimta? Saboda hadisin sayyidina Abi Huraira wanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin da duk mun san shi, sayyidina Abi Huraira ya ce ya Rasulullah, man as'adun nasi bi shafa'atika yawmal qiyama, waye yafi kowa, waye zai fi rabauta da cetonka ranar alkiyama? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, dama na tabbatar ba wanda zai mun wannan tambayar in ba kai ba. Sai Nabi Huraira kenan yace, saboda na ga yadda kake da kwadayi wajen sanin hadisai na da rike su da kiyaye su. Imam Ali sallallahu alaihi yace, as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama, wanda za su fura bauta da ceto na ranar alkiyama sune man qala la ilaha illallah khalisan fi nafsi, wanda dai yace la ilaha illallah khalisan fi nafsi, wato ya fade ta kuma ya fade ta dan Allah subhanahu wataala, bai fade ta dan kowa ba, bai fade ta dan ya kubata daga hannun kowa ba, bai fade ta dan ya burge kowa ba, kawai ya fade ta ne tsakaninsa da Allah. Mun fahimci wannan? To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa la ilaha illallah ita ce miftahul janna, la ilaha illallah ita ce mabudin aljanna. Wato akwai da yawa daga cikin waɗanda suke faɗan la ilaha illallah, amma idan sun je ranar alkiyama la ilaha illallah ba abin da za ta tsina musu, saboda ba su shaida da gaskiya ba, kuwa ba sa cikin allazina ya'lamuna. Mun gane? Sannan a wancan hadisin ba sa cikin waɗanda suka faɗi la ilaha illallah khalisan min qalbi aw khalisan min nafsi. Mun fahimci wannan? A kawai faɗanta dai suke yi, amma ba su santa ba kwata-kwata, kuma suna rayuwarsu ba suna bin tsare-tsaren da la ilaha illallah ta kawo musu ba ne, haka kawai suke rayuwarsu yadda suka ga dama. Don haka dai a ranar alkiyama mai la ilaha illallah za ta musu? Ba abin da za ta musu. Mun fahimci wannan? To shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ilaha illallah miftahul janna. To sai malamai suka ce, tunda Allah ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira la ilaha illallah yace miftahul janna, wato ita ce mabudin aljanna, to zai iyu ka zo da mabudi ka zira a cikin inda zaka bude din kai ta murzawa ya ki buduwa, saboda mabudin ba na gurin bane. Suka ce don duk inda aka ce maka mabudi, to zaka samu yana da haƙwara. To idan ka dauke mabudin da ba mai haƙwaran wannan gurin makullin bane, kasa ba zai bude ba. In ka dauki mabudin wani makulli kasa ba zai bude ba koda ya shiga ba zai bude saboda kowanne mabudi yana da hakwaransa sai suka ce to tunda Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah ita ce miftahul janna to la budda wannan makullin na la ilaha illallah dole ya zama yana da hakwara sai malamai suka ce hakwaran la ilaha illallah dinnan guda bakwai ne mun gane kuma sun tattaro su ne cikin alqur'ani da hadisan maiki alayhi salatu wassalam yanzu a nan gurin ma har mun fadi guda uku Allah ta'ala ya fada mana guda illa man shahida bil haqq mai alhaqu gaskiya wa hum ya'lamuna kuma ya zama suna da ilimi akai kaga biyu kenan sanan hadisin abu huraira gashi ya gaya mana man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi kaga al ikhlas kaga har mun samu guda uku mun fahimta shi yasa ana kiransu da shurut la ilaha illallah dole ne wanda ke da imani ya rike wannan sharuɗa kuma ya tabbatar da cewa yana tabbatar da su yayi kokari kai kokari duk yadda za a yi kaga cewa kana tafiya akan waɗannan sharuɗan na la ilaha illallah matukar so kake la ilaha illallah ka ta amfanar da kai duniya da lahira mun fahimci wannan idan da za mu tuna tarihi za mu ga a da can za a gaya mana idan mutum ya zo mutuwa zai yi wasiyarsa sannan ya yi kalmar shahada sannan ya mutu duk wanda zai mutu za a ce maka ya yi kalmar shahada ya mutu ya kalmar shahada ya mutu har abin mamaki ne ma idan mutum ya zo mutuwa bai yi kalmar shahada ba a wancan lokacin to sai aka gangaro wani lokaci kuma da kowa in zai mutu kawai sai dai ya mutu abinsa sai zamana abin mamaki ne ma aka ce wane zai mutu yayi kalmar shahada ya zo ana ta mamaki har ake ziyartar kabarinsa har ake daukar sa ma wani abu daban me dalili saboda na farko sun fahimci waɗannan shuruɗin kuma sun rayu a kansu shi yasa tsawon rayuwarsu gabaki ɗaya suna tafiya ne akan wannan la ilaha illallah kuma akan ta suka mutu don haka kaga kenan kuwa lallai idan sun zo mutuwa dole ita ce za ta bujiro musu sannan kuma su cika da ita saboda ita ce awwala wajibin kuma ita ce akhira wajibin kamar yadda malamai suke faɗa yaro ana haifarsa ai hudubar da ake masa la ilaha illallah ce yake karanta masa ko in an ce kiran sallah ai akwai la ilaha illallah a kiran sallah ko babu akwai ga waɗanda suke cewa ma hadda iqama ko in ya inganta to a cikin iqama ma dai akwai la ilaha illallah kaga so ake ya fara jin la ilaha illallah sannan annabi ya ce duk wanda kalmarsa ta karshe ta zama la ilaha illallah dakhala aljanna kawai ya shiga aljanna to kaga ba zai yiwu ba an ji yadda kai la ilaha illallah tun kana yaro amma da ka zo duniya kuma kai ta sharholiyar ka kuma kake tsammanin in ka zo mutuwa ka cika da la ilaha illallah ayala ba zalimin sarki bane to ilimi al-ilmu shine ilimi ko wato kai ta neman ilimin la ilaha illallah don ita la ilaha illallah ita ce addinin gaba daya ko duk abin da kake yi in dai baka ce la ilaha illallah ba ai baka shigo addinin to in ka ka shigo to wannan la ilaha illallah tunda Allah ta'ala ba dan sanda ba ma arsalnaka alaihim wakila ba wai an saka ka je kaka kake bin su ba ka bi su ban daki ka bi su daki ka bi su ko ina ba haka aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma haka aka sa mai wa'azi ya rika bin mutane yana ganin me suke yi ba ruwansa wannan la ilaha illallah da suka faɗa ita ce take bin su duk inda suka shiga to dole ne su zama suna da ilimin la ilaha illallah mun fahimta ilimi in mutun ya faɗi la ilaha illallah kuma sai ya zauna a cikin jahilci bai san addinin ba kwata kwata kaga la ilaha illallah nan ba za ta amfanar da shi ba mun fahimta sannan al-inqiyat al-inqiyat shine kayi abin da la ilaha illallah take so ka bar abin da san ranka yake so abin da zuciyarka take so ka bar shi matukar dai ya ci karo da abin da la ilaha illallah take so shine ka bar abin da kake so kai a karan kanka ka bar abin da la ilaha illallah take so shine al-inqiyat sannan na uku al-qabul domin in ya zamana la ilaha illallah kullun tace kai gabas kai kawai yamma kake inda ce ka tsaya sai ka zauna inda ce ka zauna sai ka tsaya mun gane inda ce kai shiru kai ta surutu inda ce kai surutu kai shiru ka ga wannan ai ba la ilaha illallah kake bi ba mun gane a'a ya zama duk abin da take so shi kake yi kai ranka yana so kai yamma sai la ilaha illallah tace gabas zakai sai ka hakura da yin yamma dai sai ka dawo kai gabas da kaga ai yanzu tabbas wa kake bi la ilaha illallah kake bi mun gane to sannan sai alqabul alqabul shine karba duk abin da la ilaha illallah tazo wato kenan duk abin da alqur'ani yazo maka da shi da wanda hadisan ma'aikiyar alayhi salatu wasalam suka zo maka da shi da wanda ka fahimta da wanda baka fahimta ba da wanda ka gane da wanda baka gane ba da wanda hankalinka zai iya dauka da wanda ba zai iya dauka ba duka wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir kawai ka yadda ko menene aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada karka ce ai ya saba wa hankali mun fahimta ba magana hankali anan ba magana hankali yake ba maganar Allah ake da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kaza to shikenan ko hankalinka bai gane ba kai dai kace ka yadda ka ko da yasha da bada misali na irin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa zai faru ranar alkiyama cewa za a zo da rana bai wuce mil ɗaya ba wanda mil yana daukan ma'anar masayin kwalli ko kuma mil guda daya wanda yake daukan ma'anar kilomita biyu to kowanne ne daga cikin biyun dai in rana ta zo daidai wannan gurin mu duba kamar yau din ne ranar da aka yi an sha wahala saboda tsabar zafin rana to wannan fa tsakanin mu da ranar nan miliyoyin milamilai ne a tsakanin mu in aka dawo da ita bai fi kawai bil daya ba ai kaga watakila duko ne ma zami to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi haka din to anan ba za ka ce a yi hankali ba zai karɓi wannan ba mun gane anan ma magana hankali yake yi ba magana annabi ya faɗa ake sai ka ce kawai wa qalu sami'na wa ata'na kawai shikenan mun yadda ya al'amarin zai kasance ranar alkiyama mun je magani amma dai mun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wani zai kowa gumi zai wani zai kama gumi zai kama shi iya idan sawu wani gumi zai kama shi kwauri wani iya gwiwa wani gumi zai kama shi madaurar ta zuge wani iya cibiya wani kirji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda ma gumi yuljimuhu iljama akwai wanda sai yana daddage ma saboda kada gumi ya shiga masa hanci da baki to amma kuma a guri ɗaya ake a dankam a cinkushe kuma ba a cikin wata kwalba ake ba ba a cikin wani kowa ba a wani gida yake ba amma na kusa da kai guminsa yana nema ya shanye shi kai kuma guminka iyaka idan sawo kaga anan gurin ba za ka ce to yaya haka za ta kasance ba yawa kawai kalu sami'na wa ata'na kawai ka yadda shine alqabul din duk abin da la ilaha illallah ta ce kawai ka yadda ba wani magana hankali bai yadda ba ko wane ne kun fahimci wannan saboda yanzu masu magana hankalin nan suna ƙara bambadowa cikin mu mun fahimta kuma duk burbushi ne na mu'tazila da khawarij wadannan yan shi'a da ka gani kullum maganar su akan hankali 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 sai ga hankali wani lokaci shine ma a gaba saboda nasi mun fahimta haka za ka ce ganin su suna nan ana ta magana hankali ana magana Allah ya ce annabi ya ce amma yana magana hankali idan ka dauki sirati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi gashi siriranta sannan kuma ya fi takobi kaifi kuma ya ce kowa sai ya fi ta kaiwa in minkum illa wariduha za ka tuya za a yi abi in a hankalce ne sai ga ya ba zai yi ba dan in ka taka gashi ya yi tsinkiya ma zai mun fahimci wannan amma a nan gurin alqabul kawai ake bukata ka yadda kawai ka karba tunda Allah ta'ala ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kawai shi kenan mun yadda wa qalu sami'na wa ata'na to sai kuma ka zo ka faɗe ta da gaskiya mun gane ya zama da gaske kake yi da kace la ilaha illallah don inda ƙarya ka faɗa to zaka zama kamar munafiki munafikai su ne suke faɗa la ilaha illallah da ƙarya ko idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka رسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ما قال يتاني منافقي amma za su zo su ce mun yadda da kai mun yadda kai annabi amma Allah ta'ala ya ce ƙarya suke to in ka faɗi la ilaha illallah ka ba da gaske ba illa man shahida bil haqqi ka faɗi shaida da gaskiya ka faɗi la ilaha illallah nan to yanzu ka kubuta daga munafurci amma in baka kubuta daga munafurci ba to fa kana cikin matsala dan duk wanda ya mutu da munafurci yana munafurci to Allah ta'ala ba zai gafarta masa ba da shirka da munafurci in aka mutu ana yi ba tuba ba Allah baya gafartawa Allah ke shemu da munafurci don haka ko waɗannan sifofin munafikai kananan nan kai kokari ka raba kanka da su karka yadda ka ce ai karamin munafurci ne a'a daga karamin ake zuwa babba sai ka je ka fada babba ba tare da ka sai mun gane to sannan bayan gaskiya to sai kuma almahabba almahabbatu ka zama kana san la ilaha illallah santa ya hada da yawan maimaitata kai ta kai zama kana da lazimin la ilaha illallah dama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa jaddidu imanakum ku rika sabunta imaninku saboda imani yana tsufa a cikin zukatan bayi kamar yadda riga take tsufa ta kode sai suka ce ya za mu jaddada imanin mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita faɗin la ilaha illallah kai zai ka rika zama kawai kana ta cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kawai a ce a kullun kana da lazimin ka da kake yi na la ilaha illallah kawai ka daukar wa kanka ko 100 ne ko 200 ne ko 1000 ne dai da kaga dama ka zauna kai mun gane wannan ya nuna alama ce ta cewa kana san me kana san ita la ilaha illallah sannan yana daga cikin santa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa mana cewa salasu kitalu wato halaye guda uku duk wanda ya zama yana da su to ai wannan ya dandane zakin imani an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'u la yuhibbuhu illa lillah wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ko sannan yaji baya so ya koma kafirci kamar yadda baya so a jefa shi a cikin wuta kaji kana son musulunci nan baka so ka fita daga cikin musulunci nan to wannan ya nuna kana san la ilaha illallah kana san ta baka son fita daga cikin la ilaha illallah akwai waɗanda aka ce idan lokacin azumi yayi sai kaga suna ta shiryawa suna tafiya kudancin kasar nan aka ce wasu daga cikin su suna koma kudancin kasar nan ne dan kar su yi azumi mun gane kaga wannan ba sa san la ilaha illallah amma kuma daga can kuma akwai wadanda idan azumi ya zo su kuma suna dawowa arewacin kasar duk da zafin da za a yi amma za su dawo dan su yi azumi kaga wannan su suna san me suna san la ilaha illallah akwai wanda duk inda ka sashi a cikin duniyar nan sai yayi sallah sai yayi azumi sai ya bi Allah subhanahu wataala amma akwai wanda shi kuma iyakarsa da musuluncin nan a cikin musulmai yana barin cikin musulmai ba ruwansa da musulunci mun gane to waɗannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka ambata dangane da sharuɗan la ilaha illallah sai al-ikhlas shine na karshe wato ka faɗe ta dan Allah ya zama duk abin da za ka yi a cikinta kana yin sa dai dan Allah kawai ba dan kowa ba kana sallah dan Allah babu riya a cikin al'amarinka babu sum'a a cikin al'amarinka duk wani abu da yake kama da wannan babu ruwanka da shi ka yi ta faɗa da zuciyarka har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai sa ka fi ƙarfin zuciyarka ba kuma za a ce ka daina yin komai ba ne a'a ka ci gaba da yin komai kuma kana yaƙar zuciyarka har zuwa lokacin da zuciyar za ta saba ya zama da duk abin da za ka yi kawai za ka yi shi ne tsakaninka da Allah ta'ala don idan ya zama na ga ka a cikin musulunci amma kuma duk abin da kake yi ba don Allah kake yi ba to kana cikin babbar matsala saboda idan aka je lahira za a zo a auna ayyukan kirki da na banza sai aga ayyukanka na kirki sun fi na banzar yawa sai a ce wannan ka tsira saboda 75% na ayyukanka dinna kirki kaga 25% sune na banza to sai a ce to bari kuma a zo a auna su kuma na kirkin a gani kin dan Allah kai su su kuma ko ba dan Allah kai ba sai aga 75% na ayyukan naka na kirki ko ba dan Allah kai ba kaga ba ba asara da take wannan sai ga ayyukan kirkin amma duk ba dan Allah kai su ba dan ajire dan ayaba ma dan ka samu ta alfarma dan a ajiyo ka daga nesa ne ko dan a ganka kana yi duk shi yasa kake yi to sai zamana a ranar alkiyama ba wanda yake ka asara so shi yasa duk abin da mutun zai yi yayi kokari ga cewa yana yi dan Allah shi yasa yana daga cikin addu'ar da kullun nake ga yawa mu rika yawan ambata roƙon Allah ta'ala ya bamu shine ikhlasi in kai sujada kai ta roƙon Allah ta'ala ya baka ikhlasi ya raba ka da shirka ya raba ka da riya ya raba ka da sum'a kai tayi babu ranar da zaka daina har ka mutu mun gane har ka mutu karkace ya kai ka yadda da kanka mun tattauna magana akan ka yadda da kanka ko ba wani ba in kace ka yadda da kanka kamar baka san ma kanka bane kawai bulimbituwar ka kace a duniya to illa mashahida bil haqq wa hum ya'lamun sun shaida da gaskiya kuma suna da ilimi akan shaidar in ka tsaya a gaban alkali zaka ware shaida sai zamana abinda zaka bai da shaidar akai baka da ilimi akan sa ya sunan wannan shaidar taka shaidar zur shaidar ƙarya to wannan ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma duk baka san wannan ba kaga wacce shaidar taka ba ta gaskiya bace to baka cikin waɗanda suka yi qualifying a ceta ko kuma a ba su dama su yi ceto mun gane babban wanda zai yi ceto shine annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam malamai suka ce saboda shi ba wanda yake bautata masa mun fahimta annabi isa ana bautata masa annabi Uzair ana bautata masa mala'iku da ana bautata masa amma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wani wanda yake bautata mun gane to shine zai zama yana da ash-shafa'atul uzma da haka kun ga dai wannan ayar ba ta nuna cewa babu ceton ba akwai ceto amma ba wanda yake mallakar ceto sai wa sai Allah ta'ala sai dai duk wanda ya shaida babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah ta'ala to wannan shi zai iya zama cikin waɗanda za su yi ceto ko kuma ya zama cikin waɗanda za a ceta mun fahimci wannan Allah Ubangiji ya tabbatar mana da cewa ba wanda zai yi ceto kuma ba wanda za a ceta sai da izinin Allah ta'ala sai ya ba da izini Allah ne zai ba da izini ga wani ya ceci wani shikenan ba a ce dole dan gumal ne zai ceci yan gumal ba a ce haka ba kuma ba a ce dole dan gumal yan gumal zai ceta ba ta yi kai mutumin kirki ne ka mutu kuma Allah ta'ala ya baka dama ka yi ceto amma watakila sai a ce ka ceto wasu yan cana ma baka taba ganin su ba mun gane saboda kawai alfarma ce su akwai ceto amma ba wanda yake mallaka sai Allah ta'ala kawai abinda kawai zaka yi shine kai kokari mu yi kokari mu ba Allah ta'ala ko dai Allah ubangije ya bamu dama mu ceta mu ma ko kuma ya sa mu cikin wadanda za a ceta amma duk wanda ya kama wani shehi ya ce wai zai cece ka to yana gaya maka cewa wallahi ya rena ma hankali wannan da yake bada labari an zo ana yi wa wani tambaya kabari wai ya zo yake cewa mala'iku cewa shi wannan da kuke tambayarsa bai san Allah ba amma ya sani don haka ba ku ba shi duk kun ji wannan magana kowa ya ji a cikin kuma kowa ya san su waye suke wannan magana to wannan kaga rinin hankali ne bai ma kamata a ce an bar wannan an ba wannan dama a cikin al'umma yana faɗa irin wannan magana bai kamata ba saboda wasu ƴan san banza saboda san banza ne shi ba zai yi aiki ba kawai ya kama rigar wani ya rike kawai an je lahira kawai ya dauke shi ya sa shi aljanna wannan ai san banza ne a aljanna ba a samun ta da banza kawai sai an yi aiki mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wani sahabi ka roki duk abin da kake so yanzu zan sa Allah ta'ala ya ma sai sahabin ya ce ni ina so in zama makocinka a gidan aljanna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan baka da wani abu yace ba shi da komai wannan kawai yake so sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka taimaka min ka duba Annabi yace ka taimaka min a karan kanka da yawan sujada wato kai aiki in kai aiki to ni kuma an ji alkiyama sai in san yadda zan yi sai ka zo ka zama makwacin na amma ba kawai ka je kai ta sharholiyar ka ba annabi kawai ma addu'a ranar alkiyama kawai a saka aljanna ba zai yiwu wallahi mun gane ba zai yiwu ba na na Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam cai da ita salini min mali ma shi ita duk abin da na mallaka ki tambayan zan baki amma ranar alkiyama a gurin Allah ba abin da zan tsina na miki ki aiki kawai ki kwaci kanki a gurin Allah ta'ala to kawai sai wani zai ce maka ko wani wali wai shi ne zai zo ya cece ka shikenan kawai amma kawai za a ginda yama wasu wani dan alawusu kake ta kawa kake ta kawa to shi kuma zai sa wancan shehin shi kuma ranar alkiyama zai su mogalin dinku ya sa ku aljanna ko Allah ma bai sani ba kai kuma da yake dikiki ne ka yadda mun fahimci wannan Allah ya kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cewa duk wanda in aka kira sallah zai bi mai kiran sallah sannan in an gama ya rauƙan masa wasila da fadila to wannan zai shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece su ranar kiyama don haka damammaki na annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece mu kullun suna ta wucewa sai ga ana kiran sallah kowa ma ba ruwansa yana can yana ta abubuwansa amma kaga mutanen da akwai waɗanda in ana kiran sallah ma tsayawa suke cik ba abin da suke akwai malam sallah mai huji Allah ubangiji ya ji kansa da gafara in ana kiran sallah tsayawa yake ko a tsakiyar titi ne tsayawa yake Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa to amma yanzu ta kiran sallah ba ruwan kowa ma da kiran sallah ana kiran sallah ma ana musun bal ba ruwan kowa kaga amma dama ce fa dama ce take ta wuce ka sai yaushe zaka nemar wa kanka damar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece ka in ka mutu fa ba za ka duk wannan kiran sallah ba za ka ji Allah ta'ala ya mana muwafaka to magana akan ceto magana ce mai yawan gaske a wasu lokutan sai duka yin su kadan kadan na'am
wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun
wala in sa'altahum kuma inda zaka tambaye su man khalaqahum wane ne ya halice su la yaqulunna Allah wallahi da sai sun ce Allah ne ya halice su to fa anna yufakun to tunda sun yadda Allah ne ya halice su ya ake karkatar da su kuma a sa su koma suna bautar wani wanda ya halice ka ai she kamata ka bautata mun gane wannan aya ta nuna mana cewa in dai ka yadda da tauhidul rububiyya to lazimin ka ne kuma ka yadda da tauhidul uluhiyya amma ka yadda da tauhidul rububiyya kuma ka ki yadda da tauhidul uluhiyya to gaskiya akwai damuwa in dai ka yadda Allah ne ya halice ka to ya zai kuma ka je ka bautawa wani wanda shi ma halitta sa kai lazimin ka ne ka bautawa Allah subhanahu wataala na'am
wa qilihi ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun
na'am
fasfah 'anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun
na'am Allah ubangiji ce wa qilihi da kuma fadinsa shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ita wannan lafazin waqilihi a wasu sun ce marfu'iya ce wasu sun ce mahfuza ce wasu sun ce mansuba ce doguwar magana ce mun gane kuma kawai mu tsaya akan yadda muka ganta anan kawai mu batta kawai waqilihi ita zama majrura ce kun fahimta wato zaka iya cewa waqiluhu kaga rufa kenan ko za ana karanta shi kuma waqilahu kaga nasaba kenan sannan kuma waqilihi kaga kasra ko to ko wanda yana iya karantawa da shi kuma malamai duk sun ka karanta kuma duk lokacin da ka canja wasali to ma'ana tana iya ta canja mun fahimta to amma dai ana raba maganar da fadin Allah ta'ala wa indahu ilmus sa'a ko wa indahu ilmus sa'ati wa ilayhi turja'u wakilihi sannan kuma ilmus sa'a Allah ta'ala shine yake da ilimin ranar alkiyama ko to Allah ubangiji kuma shine yake da ilimin yana sane yana da ilimin kilihi maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya rabbi ya ubangiji inna haula'i qaumun la yu'minu lalle waɗannan mutanen ba za su imani ba wato kukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaiwa Allah ta'ala na cewa mutane ba za su imani ba Allah ta'ala ya san wannan kuka ya san irin wannan complaint din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaiwa da aka annabi Allah ta'ala ya bashi hakuri yace fasfah ka kawar da kai fasfah anhum ka kawar musu da kai wa kul salamun sannan ka ce da su salamun fa sawfa ya'lamuna su kuma tunda dai sun kidin da sanin za su mun gane a wannan ayar Allah ta'ala ya faɗa abubuwa guda biyu ko guda uku fasfah anhum ka kawar musu da kai a wato sun bijire sun ki ka kawar musu da kai amma waqilihi ya rab inna haula'i qaumun la yu'minun jama Allah ya ba mu labari cikin alqurani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai karan al'umman nan gaban Allah subhanahu wataala wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjuran inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjuran Allah ta'ala zai ce ya ubangiji mutane na fa sun kaurecewa alqur'anin mun gane to bayan wannan kuma zai ce ya rab inna haula'i qaumun la yu'minu ya ubangiji waɗannan mutanen sun ki su imani an yi wa'azi an yi yaki duk abin da za a yi an yi amma yanzu sun ki su imani kuma ba annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba annabi nuhu alaihi salatu wassalamu ya faɗa wa Allah ta'ala cewa mutane na duk sun ki nayi kaza duk sun ki da sauran annabawa duk sun kai kukan su zuwa ga Allah ta'ala na mutanen su sun ki su imani da su to wannan duk maganar da suka faɗa Allah ta'ala yana sanar da ita mun gane wannan ko Allah ta'ala yana sanar da ita da aka yace fasfah anhu ka kawar da kai dangane da gare su wato ka haƙura ka jure ka kyale su sannan wa qul salam ka ce da su salam dan ka musu wa'azi ba su imani ba to ba komawa za ka yi ka rika cin mutuncinsu ba kana faɗa musu baƙaƙen maganganu kana musu zambo kana musu kaza abinda za ka yi ta ce musu shine ka ce da su salam mun fahimta amma kuma wa ibadur rahmanul lazina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna alu salama ko haka ma bayan Allah ake so su zama ba su ake a zama na tashin hankali yana hatsaniya ba wanda ya taso maka da hayaniya aka ce masa salam abin ba na rikici ba ne ba ko da abin fada baya fada abin da na fada idan ka ji baka gane ba to mu zo na fadi hujja ta ka fadi hujjarka shikenan sai a gane waye mai gaskiya ba magana ta ba ta fada bace ba ba ta kulle kulle bace ko zage zage ko cin mutuncin juna mun fahimci wannan kuma kun ga ko da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya taiwa babansa wa'azi kaga ya ce da shi la arjumannaka wahjurni maliya qala salamun alayka aka yace da shi yace da shi salamun alayka astaghfiru laka rabbi ya abinci ya tabbata a garan akanka zan neman maka gafarar ubangiji to haka ake so duk mu zama salam ko da yushe ba wai tashin hankali bane a tsakanin al'umma a ana dai son ya zamana zaman lafiyan ya zama yafi yawa mun fahimci wannan dan nan fa sawfa ya'lamun Allah ta'ala ya sha faɗa cewa za su sani waɗannan da ake musu wa'azi ba sa bi to za su sani duk lokacin ku da Allah ta'ala ya ce ba ma Allah subhanahu ta'ala ba ko mahaifinka ne ya ce za ka sani ko mai gidanka ya ce za ka sani to ka san za ka sani din abinda zai biyo bayan ba mai kyau ba ne to ballantana Allah ta'ala ya ce za ka sani za su sani waɗannan da ake musu wa'azi ba sa bi za su sani don haka in ka ji wa'azi kai kokari ka ga ka dauki abinda zaka iya kuma ka sa shi a rayuwarka wannan shine amfanin jin wa'azi shine zai bunƙasa ma imaninka shine zai kara kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala, wanda ita ce aya ta karshe a cikin suratul zukhruf. Kuma muna roƙon Allah Ubangiji a duk kurakuren da muka yi a wannan sura, Allah Ubangiji gafarta mana. Akwai kurakure babu shakka, Allah ta'ala ya san su, Allah ta'ala ya gafarta mana, kuma Allah ya nuna mana kurakuren nan kuma ya ba mu ikon gyara su. Akwai babban malaminmu da ya zo, Malam Bini Haya, mun sani Allah ya yi masa jarrabawa ta gobara, mun sani sarai Allah Ubangiji ya mai masa da alkhairi, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya, ya ja mana rayuwarsa, ya daɗe yana amfanar da mu, yana karantar da mu alkhairi. Da yana kusa ne da sai ya zo ya mana addu'a ko ya mana wa'azi. Ina yake? A ina wai? To, subhanallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعين.